Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 8 ga watan Oktoba na shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Jinya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na hantsin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan jam'iyyar PDP ciki har da 'yan takara a zaben fidda gwani da jam'iyyar ta yi a Fatakwal. Da kuma ra'ayoyi na wasu 'yan Najeriya akan zaɓar tsohon shugaban Najeriya Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaɓen da aka yi a zaɓe mai zuwa na sabuwar shekara. Muna kuma dauke da shirin nan na wato da rashin tayi mai nazari akan harkokin da suka shafi tattalin arziki a kasashen mu da ma sauran kasashen duniya da kuma sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma sakonni da kuma saurare kuke bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka da Koriya ta Arewa a karo na biyu nan ba da jimawa ba. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Pompeo da Kim sun daidaita a kan zaɓin da suka yi, wanda kuma za a gudanar da taron da kuma ranar da za a yi. Mai magana da yawun ma'aikatar Amurka Hadi Nabat ta yi jawabi jiya Lahadi cewar Pompeo da Kim sun amince a makarabansu su daidai su gana domin samun hanyoyi da za a ci gaba da tattaunawa domin cimma matsaya akan abubuwan da aka tattauna a taron da aka gudanar a Singapore. Hukumomi a Turkiya sun hakikance cewar an kashe wani ɗan jarida ɗan ƙasar Amurka wanda ke zaman wucin gadi a ƙasar Amurka, wanda yake zama zaman kanshi a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul lokacin da ya je ɗaukan karɓar takardun auren shi. Hukumomin Saudiya sun ce wannan zargin ba shi da tushe, duk dai da cewar ba ga ɗan jaridan ba mai shekaru 59. Jamal Khashoggi na mai tsawon kwanaki. Matar da zai aura, Hatis Sengezi, ta ce ta raka shi bakin ofishin wanda ta jira amma bai fito daga ofishin ba. Shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya shaida wa manema labarai jiya Lahadi cewar idan sun samu wani bayani zai bayyana ma duniya da kuma tabbatar da cewar yana fatar ba za a samu wani abu wanda ke da muni ba. Jama'a ƙasar Kamaru sun fito don kada ƙuri'arsu ga 'yan takara 8 da ke neman shugabancin ƙasar, wanda ya hada da shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar. Ana sa ran dai shi zai lashe zaben. Daya daga cikin masu jefa ƙuri'a a birnin Yaounde, Mr. Christine Garba, mai shekaru 50 wanda yake direba, ya ce ya gamsu da yadda Paul Biya ke gabatar da shugabancinsa, kuma yana da yakinin cewar zai iya magance matsalar da ke kai komo a ƙasar, wanda ta ke bambanta ɓangaren Ingilishi da kuma ɓangaren Faransa. Ya ce yana da matukar mahimmanci in kada ƙuri'ata a matsayina na ɗan ƙasa, tare da fatar samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sama da mutane 200,000 ne suka rasa muhallansu a sanadiyar rikici da ake yi a yankin da ke amfani da Ingilishi, inda aka kuma ƙauracewa garuruwa da dama. masu sa ido a zabe da suka hada da kungiyoyin kawance na kasashen Afrika sun ce ba za su yi aiki a wannan yanki ba na kudu maso amurce kudu maso yamma da kuma arewa maso yamma a sabili da wannan rikicin. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tada jijiyar wuya da ake yi ya dangane da tabbatar da Brett Kavanaugh a matsayin alkalin kotun koli ta Amurka. Ya sake tashi jiya Lahadi a Washington DC. Yan sa'o'i bayan an rantsar da shi a sanadiyar haka wanda ake ganin cewar zai maye gurbin da ake da shi a kotun na alkalin kolin karshe. Senator Susan Collins, yar jam'iyyar Republican, wadda ƙuri'arta ta zama mai matukar mahimmanci wajen samun nasarar amincewa da shi a zaben na Kavanaugh, inda ta a ƙarshe.
Yusuf Harajji ke nan karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla biyo bayan zaben tsohon shugaban Najeriya Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP, wasu ƴan jam'iyyar har da ma wasu da suka fafata da shi suna ci gaba da yin tsokaci akan zaben sa. Ga ƙarin bayani daga Lamido Abubakar.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma wanda ya fafata da Atiku din a wurin takara yace,
"Zan siyasa in ce na gode ma Allah alhamdulillahi ga irin wannan suka muku da aka samu. Dama na riga na faɗa ba mai bada mulki sai Allah, saboda haka shi Allah ya kaddaro shi an ci wannan tuta kuma mai mishi murna kamar yadda mun karɓi wani zamu. Ko ni dai na san zan ba shi goyon bayana ya kasance jam'iyyar mu ta samu nasara. To ai goyon bayan da ake nema ba mu kake muke goyon bayan, muna neman goyon bayan ƴan ƙasa ma jama'ar Najeriya kawai su bamu goyon baya a samu cin wannan nasara. Ya samu wannan canji kuma zan zama alheri gare mu. An shi zaɓe kuma shikenan kuma zan ba da goyon baya."
Bisa la'akari halin da aka shiga na jan kafa kamin fara zaben na jam'iyyar ta PDP da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya samu, kuma ga abin da suke cewa.
"My name is Promise Isaac and we are happy for Atiku for his winning over the primary election."
Yana cewa ne sunana Promise Isaac, ni dan jam'iyyar PDP ne, ina murna da nasarar da Atiku ya samu. Ina fatar idan ya samu shugabancin Najeriya ya kawo mana ci gaba a yankin mu na Niger Delta mai arzikin mai, don an mayar da mu saniyar ware. Shi kuwa wannan yace,
"Actually I'm a PDP member, I'm not so happy my candidate lost."
Yana cewa ne gaskiya bani cike da wani farin ciki domin gwanina bai samu nasara ba a wannan zabe na fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar PDP, amma dai zamu ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP kuma mu goyi bayan ta. Shi kuwa wannan yace,
"My name is Honorable Ibrahim Abubakar. It is a great victory God have given Atiku."
Yana cewa ne sunana Honorable Ibrahim Abubakar daga karamar hukumar Kana da ke jihar Nasarawa. Yace wannan babban nasara ce yau da Allah ya baiwa Atiku Abubakar, zamu ci gaba da bashi goyon baya. Dangane da zargin amfani da kuɗi kan sayan delegate, ga abin da wasu ƴan jam'iyyar ta PDP ke cewa.
"To sunana da Jamilu Sulaiman. To mun fi so a ce konkosa shi ya fitamu. Siyasan sa ba da kuɗi bane, yana siyasa ne na soyayya. Don mun san ba ai amfani da kuɗi ba, mun san jama'a in dai an bar jama'a su rada su yi zabe na son ra'ayin su ba nuna musu kuɗi ba, mun san ba za a iya kada gwanin mu ba.
To yau a zo a ce za a yi zabe, to dole akwai abubuwan da suka faru wanda ba bi ka'ida ba. In ba magana amfani da kuɗi ba, babu yadda za a ce kun kusa da Sule Lamido ne a su fita a hakan haka. Ina ganin an yi amfani da kuɗi shi ne ya kawo wannan matsala."
Da ƙarshe dai ta tabbata tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Atiku Abubakar zai kara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a zaben 2019. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar a Sokoto. Wasu bayan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan zaɓar Atiku Abubakar ya zama ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP a zaben shugaban ƙasa mai zuwa. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriyan kuma ga abin da suke cewa.
Jam'iyyar PDP ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar a matsayin dan takarar ta na shugaban kasa a kakar zaben da za a yi a shekarar 2019. Akan haka ni zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya.
Muka alhamdulillah mun ji dadi kwarin gaske. Shi Atiku ai namiji ne game da siyasa ba rago bane, sai dai abubuwan da yake damun sa Allah ya sa ya mayar da hankalin shi ya zama wuri daya. Domin Atiku na san shi farin sani, amma bai da hakuri. Yanzu tunda ya samu ticket ya tsaya, in Allah ya bashi ya samu, domin shi mulki na Allah ne. Inda kake zato ba nan take ba, amma mu muna mai fatan alheri. Allah sa Atiku ya samu ya haye, dama fatan mu kenan. Assalamu alaikum.
Sunana Muhammad Halilu. To yanzu dai abin da faɗa dai Allah shine musulmi mafi sanin abin da jama'a alheri. Yanzu a takara mu wanda aka tsara abin da mu nema, Allah duk abin da jama'a alheri Allah ya amana. Ba za mu ce ga wanda ya fi wannan ba, wanda ya fi wannan ba, ilai abin da zai alheri Allah ya tabbatar da shi.
Sunana Abubakar Sarauniya Dawakin Tofa Local Gami a nan Ibadan, ina a Kinyale. Gaskiya game da tsaida Atiku ni ban ji daɗi ba. Na so a tsaida Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shugabanmu na jihar Kano gaba daya.
To yanzu da yake an tsaida Atiku sai yaya?
Yanda aka tsaida Atiku, ina so in ji maganan bakin Kwankwaso. Za mu zaɓe Atiku ne ko ba za mu zaɓi Atiku ba? Ni dai Kwankwaso yi ne gwanina. Na fi son Kwankwaso da Atiku, na fi son Kwankwaso da Tambol, na fi son Kwankwaso da Dan Kwambo, na fi son Kwankwaso da Bakora Saraki. Domin Kwankwaso shi ne nake ganin zai bi da mu hanya ta alheri, kuma ya kada bahari. Kwankwaso shi zai iya kada bahari a Najeriya, amma in dai ba Kwankwaso ba mai iya kada bahari a nan Najeriya.
Sunana Hassana Sarauniyar BTA. To Atiku a shawon mu, wanda ni na ji dadin da bai tsaitsai, ai Atiku shi kada shi kamar yanda nake zama in tukato in ba mutane.
Ina ganin cewa Buhari na ya kada Atiku nan take.
Sosai ma, sosai Buhari ka kada Atiku, saboda talakoki suna ta sun san dadin Buhari, ba su san dadin Atiku.
To ke ji dadin tsaida Atiku din?
Sosai ma, ni dama na yi horin ciki da Atiku ya kai don mu goga da shi mu gani shin Atiku ai dama sauki ga rai wajen kasuwa.
Bukaila Uluyemi. To alhamdulillah, inda ka san komai na Allah ne. Tunda Allah ya ce lokacin nashi ya zo an bashi. To sai mu shiga bada roƙon Allah. Allah sai ichi to komai na Allah dai, amma dai da jama'a da so rai lalle Allah zai ba su nasara.
Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umaru Tambuwal. Kafin dai mu ci gaba, bari mu shagata da wannan waƙar da ke zuwa. Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 3 ne da minti 14 a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Kamar yadda aka saba, shirin na mai da hankali ne kan lamuran kasuwanci da cinikayya da tattalin arziki, inda muke kawo muku tattaunawa da hirarraki da masana masu ruwa da tsaki da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum game da batutuwan da suka shafi ci gaban al'amuran kasuwanci da tattalin arziki. Shirin na wannan makon zai tabo batun rawar da cibiyoyin kula da harkokin kasuwanci, ma'adanai, masana'antu da ayyukan noma ke takawa ne wajen ci gaban 'yan kasuwa da ci'anin tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, zan ja ragamar shirin. A Najeriya, kusan dukkanin jihohin ƙasar 36 da birnin tarayya Abuja na da irin waɗannan cibiyoyi baya ga ta matakin tarayya. Haka abin yake a ƙasashen ƙetare, inda a kowace ƙasa ake kafa irin waɗannan cibiyoyi domin cimma manufar kasuwanci da ci gaban masana'antu, al'amarin da ke zaman ginshiƙin bunƙasar tattalin arziki. A shirin na wannan mako muna tare da Alhaji Attahiru Magaji Gwarzo, babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci, masana'antu, ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano, wanda zai mana fashin baki kan makasudin kafa irin waɗannan cibiyoyi a matakai daban-daban a ƙasashen duniya.
Dalilin ƙirƙiro Chamber of Commerce a Najeriya da ma ba Najeriya ba da sauran ƙasashen duniya shine saboda 'yan kasuwa su samu wakilci wanda zai zamanto cewa yana ba wa gwamnati shawara a yadda za a inganta kasuwanci. Kowa ya san cewa 'yan kasuwa daban kuma mafi yawan mutanen da suke tafi da gwamnati daban. To ya za a samu murya ta 'yan kasuwa wanda za su ringa taimakawa gwamnati wajen sanin matsalolin 'yan kasuwa da kuma hanyoyin da za a bi a magance su. Sannan kuma ya taimakawa 'yan kasuwa su kulla hulɗan kasuwanci da sauran abokan kasuwancinsu na wasu ƙasashe wanda ma ba su san su ba. Na biyu kenan. Ya kuma taimakawa 'yan kasuwa yadda za su ringa yi wa kansu sulhu a cikin mu'amalarsu ba tare da an ringa zuwa kotu ko gurin 'yan sanda ba idan wasu matsaloli da suka shafi kasuwanci na mu'amala ya taso. Kusan wannan shine makasudin da yasa aka kirkiro Chamber of Commerce a ko'ina a duniya.
Idan aka ce Chamber of Commerce ko cibiyar masana'antu a ayyukan noma da harkokin kasuwanci shine sai kaga kamar abin da yake zukatan mataki zuwa zuciyar mutane shine batun wato kasuwar baje koli da kuke shiryawa da za ka ga an lardin namu shekara-shekara akan yanzu kuma watakila amma faɗaɗa. Hususan me ake so a cimma ne wurin shirya waɗannan kasuwanni na baje koli da akan yi?
Mafi yawan jama'a dai sun fi sanin, idan aka ce Chamber of Commerce sun fi sanin ta da harkar trade fair. Wannan ɗaya ne daga cikin irin abubuwan da Chamber of Commerce take yi. Akwai raguwar abubuwa wanda suna da yawa, wasu a fili suke, wasu kuma ba a fili suke ba. Zan so in lissafo su daga cikin abubuwan da ita Chamber of Commerce take yi bayan trade fair. Tana harkar trade mission, shine kulla harkar kasuwanci tsakanin 'yan kasuwanmu na ƙasa da na jiha da sauran 'yan kasuwa na wasu jihohi a cikin Najeriya da Afirka da kuma sauran ƙasashen waje. Wannan shi ma muhimmi ne kamar yadda trade fair take da muhimmanci, domin ita yanzu kasuwar duniya a buɗe take, kuma ba za ka kulle kanka ka ce kai kawai a gida za ka yi kasuwanci ba. Wasu ƙasashe suna buƙatar irin abubuwan da kake sayarwa, kai ma kana buƙatar abubuwan da wasu ƙasashe suke yi wanda ba ka yi a nan wanda ake buƙatar su don mu'amalar yau da kullum. So Chamber of Commerce ita ce wadda take share wannan hanya ta kulla wannan mu'amaloli tsakanin mambobinta da suke wannan ƙasa da kuma wannan jiha da wanda suke wasu jihohi a Najeriya da kuma Afirka da kuma duniya gabaki ɗaya. Na uku, tana shirya wato ainihin tarurruka na ƙarawa juna ilimi kamar seminars kenan, wanda ake tare 'yan kasuwanmu a yi musu bayaninnuka, a kuma wayar musu da kai, su kuma yi tambayoyi ga abubuwan da suka shige musu duhu na kasuwancin zamani. Saboda yanzu komai canjawa yake da lokaci, wani abu ana yin sa yau gobe sai kaga an canja shi, da kuma su kansu dokokin gwamnati akan kasuwancin wanda su ma 'yan kasuwa ya kamata su sani, saboda san ma kayan da ya kamata su yi mu'amala da shi da kuma kayan da yake haramtacce ne ma wanda ƙasar su ta hana ko kuma ƙasar da suke mu'amala da ita ta hana a kai mata ko a shigo mata da shi. Wannan gabar tana da muhimmanci da gaske, saboda sai kana da ilimin ma abu sannan zaka san yadda zaka yi shi yadda ya kamata. So wannan maganar wayar da kai da musayan ilimi yana da matukar muhimmanci a tafi da Chamber of Commerce da kuma mambobinta. Sannan na ƙarshe shine sulhu. Chamber of Commerce tana yin sulhu a tsakanin 'yan kasuwa da suke ƙasan nan da wasu ƙasashe in aka yi mu'amala aka samu 'yan targarda. Da kuma ma a nan ɗin idan aka yi kasuwanci wani abu ya sarke, za ka ga an zo Chamber of Commerce an warware wannan abu cikin sauki ba tare da an je kotu ko an je gurin 'yan sanda ko an je ana tara gingimu wanda ba su da fa'ida ba.
Dazuka ce mana ɗaya daga cikin makasudin samar da irin waɗannan cibiyoyi na ku shine ta baiwa gwamnatoci ko gwamnati shawarwari akan abin da shafi ɗan kasuwa da kasuwanci, yaya alakar wato ita chamber din take da misali gwamnatoci musamman mu a nan Najeriya kuma a nan Kano, musamman la'akari da cewa ba kasafai idan kana baka cikin gwamnati ba gwamnatocin suke sauraron abin da kake faɗa?
To ita dai gwamnati kowa ya san cewa tana tafi da al'amuranta ne akan doka da oda, sannan shawarwarin da nake faɗa shawarwari ne wanda ake bada su akan doka da oda. ‘Yan kasuwa in sun ga wani abu da yi musu daɗi, abi musu daɗi ba ko yi musu daɗi, za su bi ta hanyar doka su ga cewa an musu maganin wannan abin da bai musu daɗi. Idan kuma an yi wani abu da ya musu daɗi, za su yaba wa gwamnati na cewa wannan abu da aka yi ya yi daidai, kuma ga ma hanyoyin ma da za a ci gaba da inganta wannan hanyoyin da ita gwamnati ta fito da shi. Zan baka misali, a wannan satin muka samu labari cewa gashi hukumar custom ta je sun ga ta faffasa kantina wai ta kwashi wasu kayayyaki.
Kasuwar sun ga anan Kano.
And da muka samu wannan labari sai muka ga ai an cutar da 'yan kasuwa. Idan akwai wannan irin abubuwan ya kamata a ce an sanar da su tun da wuri. Saboda haka muka rubuta a gwamnati muka nuna mata cewa ga fa abubuwan da yake faruwa wanda wataƙila ta sani a bisa jita-jita ko kuma za ta ji labari tun da jihar ta ce.
Ita a gwamnatin jihar Kano kenan.
Ita gwamnatin jihar Kano muka nuna mata cewa to wannan hanyoyin da aka bi yana zai ci gaba da kawo na ƙasu a wajen kasuwanci a jihar Kano, wanda ita gwamnati take ta ƙoƙarin ta ga cewa ta inganta shi. Muka ba da shawarwarin hanyoyin da muke ganin idan ma ana ganin waɗannan mutane sun yi laifi akwai hanya ta doka, saboda shi mai tabbatar da doka kuma bai kamata ya zo ya kare doka ba. Cikin dare ka zo ka faffasa kantinan mutum ka kwashe masa kaya, mun muna ganin ba maslaha bane. Sai ka zo da rana ka kama shi da laifin cewa ga kayan da ya zo da su wanda ba bisa ka'ida bane, sannan kuma akwai hukuncin da doka ta tanada a yi masa wanda shi ne tsari. Amma in ya zamanto cewa ana abubuwa ba bisa tsari ba, muna ganin wannan ba zai bunƙasa ci gaban kasuwanci ba. So ɗaya daga cikin hanyoyin kenan. Sannan muna zama mu kalli kasuwanci da dokokin kasuwanci da wanda duniya take kai a yanzu da wanda kuma ya wuce, sai mu ba wa gwamnati shawara ta cikin majalisa cewa ga dokokin da ya kamata a yi a tabbatar da su a jiha ko kuma a ƙasa, wanda wannan shawarwarin da aka ga cewa ana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya ana amfani da su don cigaban kasuwanci da 'yan kasuwa na wannan jiha da kuma ƙasa gabaki ɗaya.
Ɗazu muke magana ɓullo da maganar wato Tradefi ita kasuwar baje koli. Amma hususan me ake so a cimma ne a duk lokacin da aka shirya ita wannan kasuwa ko kuma fili na baje koli da akan gayyato 'yan kasuwa daga sassa, ita kuma wannan cibiya ta ku ita kan shirya misali wataƙila a cikin gida kuma a ƙasashen gitare?
Kamar yadda na faɗa, yana ɗaya daga cikin functions na trade fair na Chamber of Commerce
ayyukanta
na ta shirya wannan kasuwa ta baje koli. Kasuwa ta baje koli muhimmiya ce a duk duniya, hanya ce muhimmiya wanda ake amfani da ita wajen bunƙasa kasuwanci na 'yan wannan jiha da kuma ƙasa gabaki ɗaya da kuma wannan nahiyar gabaki ɗaya. Guri ne da aka ware kuma ake shirya shi domin 'yan kasuwa gaba ɗaya na ƙasa da kuma duniya gabaki ɗaya su halatta, su kawo abin da suka yi sabo kasuwar wannan jihar ko kasuwar wannan ƙasar, sannan kuma su ga wasu sababbin abubuwa wanda su ma za su yi mu'amala da su a ƙasashensu. A ƙulla wannan mu'amala tsakanin 'yan kasuwanmu na ƙasa da jiha da kuma 'yan kasuwa na duniya gabaki ɗaya, wanda kowa zai ci moriyar wato wannan mu'amala da kuma fahimtar juna. Wannan shine makasudin shirya kasuwar baje koli da ake a Najeriya ko a jiha ko a duniya gabaki ɗaya.
Masu saurare, Alhaji Attahiru Magaji kenan, babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci, masana'antu, ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. A shirinmu na gaba za mu kawo muku kashi na biyu na wannan tattaunawa da wannan babban jami'i. Yanzu a nan zan jalin zamun shirin da rashin tayi na wannan mako. A madadin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman waɗanda suka tallafa har ma shirin ya zo gare ku. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari sharhin jaridun Najeriya daga Babangida Jibril.
Kasarin sharhin jaridun na yau dai sun maida hankali ne akan sakamakon zabukan fidda gwani da manya da kuma ƙananan jam'iyyun siyasu a Najeriya suka gudanar a ƙarshen mako. Jaridar Daily Trust ta bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kasance amintaccen ɗan takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC wanda aka gudanar a ranar Asabar ɗin nan a birnin Abuja, yayin da kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya kasance dan takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP bayan shekara da shekaru yana neman jam'iyyar ta tsaida shi a matsayin dan takaranta. Shi ma dai dogarin tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Sani Abacha wato Manjo Hamza Al-Mustafa ya zama dan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar People's Party of Nigeria. Ita ma jagorar ƙungiyar neman dawo da ƴan matan Chibok ta Bring Back Our Girls Professor Obi Ezekwesili ta kasance yar takarar neman shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar Allied Congress Party of Nigeria. A daren jiya ne dai wa'adin da hukumar zaben Najeriya ta ɗeba wa jam'iyyun da su miƙa yan takararsu yake cika. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta umarci ɗan majalisar dattijai Senator Ben Bruce da Dino Malaya da su gurfana a ofishin 'yan sanda na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Vanguard. Jaridar ta ruwaito rundunar 'yan sandan Najeriya tana miƙa goron gayyata ga 'yan majalisun dattijan guda biyu na jam'iyyar PDP da su gurbana a ofishin hukumar 'yan sanda ta birnin Abuja a yau ɗin nan da ƙarfe 10 na safiya. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai na tuhumar 'yan majalisar ne da jagoran wata zanga-zanga da aka gudanar a ranar Juma'a a birnin Abuja, wanda 'yan sandan suka ce an gudanar da shi da niyyar tada husuma da kuma kawo cikas ga harkokin gwamnati a birnin na Abuja. Buhari bai baiwa ƴan rufayi izinin hukunta Shehu Sani ba, inji fadar shugaban ƙasa. Wannan dai na ɗaya daga cikin labaran jaridar The Nation. Jaridar ta ruwaito fadar shugaban ƙasa ta nan kakakin fadar Malam Garba Shehu na musanta rahotannin da ake bazawa cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci gwamna Nasiru ƴan rufayi na jihar Kaduna da ya ɗauki ƙwararren matakai akan ƴaƴan jam'iyyar APC da ke jihar, musamman ma dai Sanata Shehu Sani. A cewar fadar ta shugaban ƙasa, ko kaɗan babu wata rana da shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa bada wannan umarni ga gwamna. Hasali ma in ji sanarwar Garba Shehu, kowa ya san shugaba Muhammadu Buhari baya sa baki a harkokin jam'iyya ballantana kuma na jihohi. Tuni dai jam'iyyar ta APC ta ce har yanzu Sanata Shehu Sani shi ne ɗan takaranta na haƙiƙa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka bar mana.
Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, mukulla ɗaya da yawa Najeriya. Ina kira ga ƴan uwana ƴan jam'iyya waɗanda muka yi nasara, godiya Allah, kuma guji zolore mutanen mutumin da bai nasara ba. Don bai kamata ba. Kamata yi mu haɗu mu zo tare mu ɗaya tare. Su kuma waɗanda Allah bai ba su ba sai su ƙara haƙuri a gida kuma zuwa gaba a ga abin da Allah zai yi.
To ba da Allah, yanzu kuma bari mu ji labarai a taƙaice.
Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban kungiyar Arewa, shugaban Koriya ta Arewa John Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka da Koriya ta Arewa na karo na biyu wanda za a gabatar, za su bayyana da rana da kuma inda za a yi.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da la'asari za a je a wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri, Baba Yakubu Kerine daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya, sai an ji ba.